Baba Suda, Sarkin Labari.
A yayin da aka kaddamar da Rusau akan wani katon gidan kasuwanci a nan Kano. Shi kuwa wani ginin a ƙauyen Gezawa ba ma rushe shi akai ba, da kansa ya ruguzo wa mata masu aikin gyaran zoko.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu da ya faru wato kaddara ce.
An yi barin awaki da tumaki lodin Kirsimeti.
Dawa kai ne da tumaki da raguna da tamaru haka. Abin da muka loda kenan. Mun ne mu bayalsa kenan muka nufa.
Wata mata da ta bai wa dan uwanta masauki a gidanta. Karshe yayi garkuwa da danta.
Gani ne a wazira, ya zo daga Kaduna, na bashi masauki a gidana, ya nemi kuɗi 150,000.
Shi kuwa wannan
uku da bindiga waje inda aka tarya suke tsaya san in hal. Na yi ladama.
Wani bangare ne na holin rundunar ƴan sanda a nan Kano. Cikakkun waɗannan rahotanni da wasunsu za su zo a cikin shirin na wannan rana, har ma da fannin nan namu na. Kuɗan da ka ce mu kaɗan ba da yawa ba. Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da fatan sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin, mai laƙabin Monday tushen aiki wai ko nasara na tsoranki. Kuma mu ma da ba nasarawan ba, bare mu yi jajayen kunnuwan, amma dai shirin namu ya yi fitar Monday ɗin, domin dai ya ƙullo muku rigizar rahotanni iri daban-daban. Waɗanda gabanin mu yi warwarar zare da abawa a kansu, za mu fara yin mabuɗi da karatun labarai.
Ministan noman ƙasar nan Muhammad Sabon Nono ya ce gwamnatin tarayya ta ɗauki aniyar farfaɗo da masana'antun sarrafa auduga sama da 145 da suka durƙushe a jihohin Kano da kuma Lagos. Muhammad Sabon Nono ya bayyana hakan ne a ganawarsu da gidan rediyon Dala a yau Litinin. Ya kuma ce rashin ingantacciyar audugar, kuma wadatacciya tare da samunta a kan farashi mai rahusa, na daga cikin dalilan da suka durƙusar da kamfanonin. Don haka yanzu gwamnatin ƙasar nan ta fara wani tsari da babban bankin ƙasa na CBN domin ganin an samar da audugar, wanda ya ce hakan zai taimaka matuƙa wajen samarwa da matasa aikin yi. A nan kuma hukumar tattara haraji ta jihar Kano ta rufe wasu daga cikin rasunan bankin Zenith guda uku sakamakon rashin biyan harajin sama da naira miliyan 400. Cikin rasunan da aka rufe sun haɗar da na titin Murtala Muhammad da na Bella Road da kuma titin gidan Adana namun daji. Shugaban hukumar ta tattara harajin Alhaji Sani Abdulkadir Dambo ya ce kuɗaɗen da ake bin bankin sun taru ne sakamakon rashin biyan tun daga shekarar 2014 da kuma shekarar 2015. Ya kuma ƙara da cewa sun bi duk matakan da ya dace domin ganin an warware matsalar, amma hakan ta faskara. Aminu Ahmad Abbas daga teburin labarai.
Kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Hajara Idris Jibril za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yanda wani matashi da ije rabon faɗa aka yi zargin ya yi ɓangaranci ya koma bayan ɗaya, har ma aka yi zargin ya yi ikirarin cewa zai rataye ɗayan hallahira matuƙar ya samu dama. Ko da dai ya ce shi dai bai faɗa ba, kawai dai ya kwatanta ratayar ne a jikin bishiya yana yin lilo.
Za mu fara da saƙon Isiya mai shadda sheka ɗan fodiyo, inda yake cewa haba matashi na shiga ban ɗauka ba bata fidda ɓarawo. A ra'ayin Ibrahim Burga Gunduwawa cewa yake turƙa shi, mai rabon faɗa ka ɓata rawarka da tsalle. Sai Idris Nasir na Dabo a inda yake cewa haba malam, daga rabon faɗa sai ka rataye shi, Allah ya shirya. Za mu ƙarƙare da saƙon Saifullahi Sharikan da yake cewa haba matashi, ka rataye shi kai ba kotu ba, Allah ya kyauta. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto saƙonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda aka kaddamar da wani rusau a kan wani katon gidan kasuwanci a nan Kano. Lamarin da aka yi zargin ya ta san muhaddasawa wasu daga cikin ƴan baruwanmu masu haya a gidan mutuwar tsaye.
Amma shi ne sashi a cikin tamashin sashi a wurin su gama. la ilaha illallah sai da Muhammadu Rasulullahi
mutumin mai suna Muhammad Sani da kimanin shekaru 45 ya fadi kasawan warne bayan da ya kammala bayani a gurin da aka ruguje musu inda suke neman abinci a wani gida da ake kira gidan Mangwaro akan titin Ibrahim Tayo gidan dai na magada ne wanda kuma aka yi takaddama wajen rabon gadon gidan har wani bangare da suka gaji gidan suka sai da shi ga wani mutum lamarin da kuma aka tafi kotu aka yi ta bugawa tsawon shekaru daga bisani kuma rana tsaka kawai suka ga an zo da katon motar nan ta rugoza gida an kuma hawo rugoza gidan inda a ce wasu suka ce minti 5 da kafa wata takarda wata take alamta cewa daga kotu aka turo da ita aka kuma fara rugoza gidan bayan kuma suna da tarin dukiya mai yawa da kudade a ciki kamar da yadda shi wannan Muhammad Sani da ya fadi bayan ya gama jawabi ya bayyana mana
mota grader kawai an ce mu fito da kayan mu sun zo suna dragging suna jawo mana kayan mu muna ja to yawan su kayan mu sun bata wayan su kudaden mutane da suke a dashi duk sun bata kwazin akwatin ma ban san inda yake ba tibidana da suka fasa da esuna da wani da wai daga kotu ni ban san sunan sa ba mu mun sani daga kotu kana manna takarda minti 5 bai yi ba ka manna takarda ka kama rushe rushe ba notice ba komai gaskiya ni bazan iya akalla asarar da ne tafi nan miliyan 2 da wani abu
Muhammad Salim malami ne a Jami'ar Bayero kuma mai shirin zama farfesa wanda kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da gado a gidan ya shaida mana cewa za su yi duk mai yiwa wajen ganin sun bi haƙƙin su da ma na mutanen da suke haya a gidan sakamakon irin asarar da suka tafka
ko gwamnati ce take so ta rusa waje tana bada notice tana zuwa ta ce a'a wannan waje ban yi shi ba bisa ka'ida ba ko da ba kowa a gidan za a bada notice a ce ga zuwa lokaci za a rusa shi in kana da wata hujja ka je kotu ka nemi haƙƙinka ba wanda ya sanar da mu za a yi saboda akwai mutanen da suke sana'a a wajen nan dole zamu bi haƙƙin su zamu bi doka yadda tace mu nemi haƙƙin mu
shi malawen da yake kare super person da masu haya a gidan wato Badamasi Suleiman Gandin Albasa ya ce su rugoza gidan ne a kashin kansu domin babu wata kotu da ta ba su dama su rugoza gidan
to shi wannan ruguje wuri wallau daukar doka a hannu ko kuma wallau hukuma ta yi abin da yake ba na doka ba ba na ka'ida ba wanda ba yake ba yiwa ga zalunci dalili ku a nan wurin shine dan haya idan yana haya a wuri ba ka da iko da zaka zo da karfin tuwo a dare ɗaya ka cire shi sai an samu order daga kotun cire dan haya
da yake an yi batun cewa akwai kotun da ta bada izini don rushe gidan wannan yasa muka tuntubi mai magana da rukunin kotunan jihar Kano Babajiba Ibrahim wanda yace mana zai bincika lamarin
yanzu ni ma nake jin shi wannan labari da ya riga ya taso amma in Allah ya yarda tunda na dauki sunan duka parties din zan buƙaci naga file din mu ga wace irin umarni kotu ta bada sannan kuma sai mu maganta daga kan wannan al'amarin
mun yi kuma din mai yiwa wajen ganin mun tuntubi wanda ya sai gidan amma dai hakan mu bai cimma ruwa ba wala Allah sai ko anan gaba za mu ci gaba da turzawa Allah ya kyauta Abakar Sabu Baba Suda
to wannan dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko to a yayin da aka kaddamar da wannan rusau akan wannan katon gidan kasuwanci a nan Kano karshe kare akan yan ba ruwan mu masu haya har ma akai zargin suna shirin yin mutuwar tsaye shi kuwa wani ginin ma can a ƙauyen Gezawa ba ma rushe shi akai ba shi da kansa ne ya rugzo wa mata masu aikin gyaran zobo
wannan waje muna dan sare karamar hukumar Gezawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna wannan abu da ya faru wato kaddara ce kaddara ta samu gini ne ginin nan ba wani tsatsagiya ba komai ba kawai Allah ne ya kawo wannan abu ginin nan ya fado a yaran nan mutum 2 suka rasu mutum 3 suna asibiti
da muka dauko dai daya ana ina ga zata shekara 15 daya kuma zata 12 haka sai kuma yaran da suka jijji rauni da su da iyayensu mata ke zuwa kuma ƴan mata da cikakkun mata da matan aure da gawarawa duka suna zuwa
da fatan dai Allah Ubangiji ya ji kan waɗannan bayi nasu amin ya kuma karbi shahadar su tunda dai naji malamai suna fadin da wanda garu ya fado masa shi ma ya yi shahada kuma kafin mu baro Gezawar bari mu kalli yadda wata motar trailer ta yi barin awaki da tumaki lodin kirsimeti bayan da ta yi lodi daga jihar Jigawa zuwa Benue cikin dare a kwanar Jogana
awaki ne da kaji akallanta sun kai 650. Mun dauko wasu daga Zaki local din, wasu sun mun dauko daga Gurka, wasu mun dauko daga Kafin Hausa local government.
Ina kuka nufa?
Wata Bayelsa,
mutum dai wanda ya rasu guda 1 ne a cikin motar, sai wanda suka yi raunuka abokan mu ga sanar da yawa. Da kuma dabbobin mu ga yana sama da 250 duk sun mutu wannan mutuwa ne. An yanke akai ka an tsince a yanzu haka. Dawa kai ne da timaki da raguna da tamaru haka. Abin da muka zo da ke nan.
Ibrahim burga gunduwawa lakabin hayaki ba kabuya mazaunin garin ne wanda ya kuma gane wa idansa wannan al'amari ya ce wannan ba shine karo na farko ba
da farko dai ina jina ga mutumin yan zana gezawa bai sai da hadari ya faru sai afko da jami'an su ka dauke da dare kuma ina kira ga hukumar da yantiti mai ikama da Allah dan ba ka dauki yantiti jogana dinna ya kamata ce idan ka zo kwana a jafarin layi da kan ciki kin ma kamar ka zo kwana da akwai layi farin penti yanzu ba wannan farin penti wani dreban bako ne wani ko dan gari ne
to mun dai sake wayewayar Ibrahim burgan ta wayar tarho wanda yace zuwa yanzu su ma karnuka a yankin Tun suka fara gudanar da nasu bikin Kirsimeti, tunda dai masu zuwa kwalamar kashi ne tsoka ta ishe su har gida.
Karnuka suna zuwa kiwo wani ramin dakatar wani awaka da kamara a gurin. Tun siya in yazo an tafi mutattin an kai wani rami da kenan bayan garin Jogana. Duk mutumin da tafi daga yamma ya kiwo gabas wannan doyin ne yake tara hakin sa. Ya doyi ga hamami. Da haka nake mai da wannan dama nake kira ga sarkin kasar Kano. Jafaru Gurze ka dauki maganin da za a fesa wannan mutattin awakai da kido a wannan hanyar.
To da fatan dai waɗanda abin ya shafa za su ɗauki mataki su kuma waɗanda suka yi asarar dabbobin Ubangiji ya mayar musu da alheri ya ji kanwan da ya riga mu gidan gaskiya amin. Bari mu yi birki a shelkwatar rundunar 'yan sanda inda komar 'yan sandan ta yi manya-manyan kamu iri daban-daban. Amma dai mu fara da labarin yadda wata mata da mijinta suka baiwa wani dan uwan matar da izo daga Kaduna masauki a gidansu. Karshe yayi garkuwa da ɗansu ya kuma karɓa kuɗin fansa ya kashe shi tare da jefar da gawarsa can a garin Manjibir. Subhanallahi. Har ma jakada Abba Isa Muhammad ya zanta da iyalan biyu a shalkwatar 'yan sanda.
Ya nemi kuɗi 150,000 kafin bashi kuma asirin shi ya tono hakan ta sa ya gudu amma ƙarshen sanda ya samu nasarar kamo shi a Kaduna bayan an kamo shi bayyana mana cewa ya kashe yara har mu je garin da suka kashe shi suka binne shi mutanen da suka tsince shi a garin sun mai jana'iza da
ce unguwa aka dauki yara
a brigade ne Boko na Java kare shi 10 mun same shi kuma gawar shi a Munjibir
a shitirin da ya dauke shi ma a randan ma an riga an kashe shi a garin Munjibir
to dama kun yi zargin wanda ya dauki yaran yana da alaka da
a wallahi ba mu zargi ba sai da bincike ya gano cewa lalle a shine ya dauka
to a yayin da matashin da ake zargi ya riga ya nuna a hannun yan sandan nasarar kaman nasu dai bai tsaya iya haka ba domin dai ya hada da wasu barayin tumakin mutane a lunguna
wannan abin na dauka
mice abaci
ya
biyo ka tai ko ka dauka ta kai
a daukan ta magani da aboki na ya guri ya bani har yi jazzaki
dama ta kuce
a
to me yasa
kawai mun dauke ta
ba an ce duk tumakin ungo kuma ko ku kwashe su
a ba dai ba mu ko kwashe su ba
no ku kadi ba
Iban taba yi wa sai yau.
To kaman barayin dabbobin dai na 'yan sanda bai tsaya iya na lunguna ba ya hada har da masu korewa Fulani shanu a jeji.
Ko mu zo mu kore shanu.
Tun yaushe kake wannan harka?
Shekara 4.
Bindigogi nawa ke kungiyanku?
10.
Me sunan babban mai gidanku gaba daya?
Ali Dan Oga. Dan Zamfara ne.
A ina ka samu wannan kayan da yake jikinka?
Shi yabban shi. Na soja ne.
Tun loko kashi?
3. Da bindiga. Waje inda aka tarya suke tsaya san in halbi. Na yi ladama.
Muna kore shanu a Kano, Katsina, Kaduna, mu kai su daji. Eh ina gani na kore kusan 50. Ni ban taba kashe kowa ba na dai kore shanu.
A ina kuke samun bindigan?
Kadike samu mana su. Yana can a Galadi ma.
To shi kuwa wannan asirin ratsa bango ne da shi inda yake amfani da wata laya ya rinka keta bango yana shiga gidan mutane
ina aga bango ina shiga manyan gidajen gwamnati da ma'aikatu haka
to tayaya kake tsaga bangon diga kake sawa komi
ina yi ne da laya
amma ya akai kuma aka kama ka duk da kana da laya
wata rana na koma gida ne tudun wadaddan ka dai shine sai wasu suka yi rigima bayan mun raba su karshe shine dai da safe sai rigima sai ta dawo kaina
kamar gidaje nawa ka taba tsaga bangon suka shiga
gaskiya ba su irgu ba suna da yawa
ka kayyade adadin abubuwan da ka dauko mutane
ba zai irgo ba saboda ni waya nake dauka sai laptop
in ka dauka ya kake da su
sai da su nake
kai me da kudin
ina dan neman mata ina dan shaye-shaye
To har yanzu dai muna jerin gwanan kamun da ƴan sandan suka yi, domin dai a cikin su ma akwai waɗanda ake zargi da satar motoci.
Na je na dauka mota, na dauka sai na tafi da ita.
Dama ta kace ka je?
A'a, na yi lifi dai, ina roƙon alfarma.
Guda nawa ka taba dauka?
Wannan shine na uku da na taba dauka.
Ina kake kawo an ka dauka?
Guda ɗaya na taba sayarwa, ɗayan kuma an kama ni da shi.
Nawa ka sayar?
500,000.
Kuma za ta kai nawa?
Za ta kai miliyan ɗaya.
Amma ka sai da ita 500,000?
To
ya kake wajen yi mata takardu ko kuma sayarwa?
A'a, ina sai da ita akan.
Wa yake siya?
Ko wani a Jos zai siya Musa da takardun ta ya siya.
Kun ka sayar ya kake da kuɗi?
Na kashewa ne. Ina sayan kayan shashaye.
Ni na taba amma wannan bani na dauka ba. Wannan hannu na ganta da ya aike ni da kwanar duma in kai mai babura.
Wanda ka dauka ina ka dauke?
A nan cikin garin Kano ne. Ai ba sai dai hawa nake ya ka kama da ita aka karba ka ba mai ita.
To ko yanzu me ya martanin rundunar ƴan sandan akan waɗannan mutane da take zargin su da laifuka daban-daban? Ga kwamishinan ƴan sandan CP Habu Ahmad Sani.
Cikin ƴan kwanaki 18 mun samu nasarar kama mutum 173. Muka yi kokari mu gano shugabannin su, ba wai a koda yake su cigaba da shaye-shaye har suke samun kansu a kotu ko kuma a gidan yari ba. Saboda daga ciki za mu tace mu ga su wa suke da sana'ar da za a iya taimaka musu ta hanyar gwamnati da waɗanda kuma suke da niyyar wasu sadawoyi wanda za a koya musu da wanda suke son su faɗi karatun su, su ma a nan wanda za mu tabbatar cewa mun haɗa kai da gwamnati sun kyauta musu kuma sun ba su dama su je su faɗi karatun saboda zama mutane na gari wanda za su kyauta wa kansu, su kyauta wa yankunan suka fito da kuma ƙasar nan.
To labarin dai na holin waɗannan mutane da ake zargi da laifuka iri daban-daban mun saka muku shi a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai. Don haka ne ma jakada Abdulkadir Muhammad Sani ya leƙa mana shafin.
Da saƙon Abdulhamid mai shayi a Galawa za mu fara, inda yake cewa alhamdulillahi ƴan sanda aikin ku yana kyau kuma da fatan za a yi musu hukunci domin masu yin irin nasu su daina. Gabadai ƴan sanda aikin ku yana kyau, Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Saƙo daga Nura Buwa, kasuwar Tarauni. A saƙon Inyas mai gida Gyaranya, madalla da wannan kokari na rundunar ƴan sanda, da fatan Allah ya ƙara taimakawa. Shi kuwa Mujahid Dallami Garba Tsamiya babba cewa yayi, Allah ya ƙara dafawa hukumar ƴan sanda, masu aikata laifi Allah ya shirye su yasa daina abin da suke yi. Mansur Talman mai faci cewa yayi, da kyau rundunar ƴan sanda, aikin ku yana kyau, a cigaba da kama masu irin wannan aiki. Rundunar ƴan sanda Allah ya ƙara taimaka muku, masu laifi kuma Allah ya shirye su. Sako daga Fatima Abdullahi Hausawa. Bisa yanayi na lokaci da sakon Adamu Abdullahi Maje Kwanar Magi za mu karkare, inda yake cewa Allah ya kyauta, ya kamata a dinga daukar mataki a kansu, ko kuma hukumar ƴan sanda Allah ya taimake ku. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu damar karanto sakonnin su ba, mun gani muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da LFM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku. Har ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin Kacokan baki daya, ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi. Mu ne muku godiya. Kuma da haka za mu je ga jakada Ma'azu Musa Ibrahim, wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
Tabijan. Idan mai sauraro bai manta ba, a kwanakin baya Tabijan ya shiga cikin unguwanninmu, kuma har ma ya ji ta bakin wasu daga cikin mazauna unguwannin, musamman waɗanda suke nuna halin koyin kula game da sanin masu unguwanninsu, wanda a yau ma za mu iya cewa san makal. Duba da yadda al'ummar ke sakin jaki su je su dinga dukan taiki, musamman wajen mika kokensu game da unguwanninsu a siyasance, inda al'umman kan fita su yi zaɓen shugabannin nasu lokaci zuwa lokaci, amma ba tare da sanin irin aikin da shugabannin nasu suke yi ba. Dalilin da yasa kenan wannan fanni namu na Tabijan a yau ya kalli ɓangaren siyasa, ya kuma fara da ɗan autansu wato kansila, inda ya ji ta bakin ɓangarori daban-daban kan ko daga wace ƙaramar hukuma suke da kuma sunar mazaɓarsu, ma'ana inda suke yin zaɓe, baya ga uwa uba ko sun san kansilan da yake wakiltan yankin su.
Da na lokal gamma gwammaja zazzunan kansilan ba gaskiya
ni ai kawai kauce ne ma ban sani ba.
Tudun wada dan kadi
ya sunan mazaɓar
Yaryasa kansilan mu na manta sunan
Nasara Tabijan na kai kwaran kwada dubu ban san shi ba.
Dala ba san iya faɗa wajen ba san sunan shi ba.
To fa lokal gamma doka sai an san sunan kansilan mu ba.
Municipal Chade Ward sunan shi Said Fakas.
Ba ne
Ngogo mazabar zangon bare-bare.
To ya sunan kansilan?
Eh to aini kwanan nan na tare anguwar.
Okay ina municipal
eh zangon ward
kansila.
To nan kuma
Oge local government mazabar
gaskiya sun suna maza o
to zaka iya tana sunan kamsalan ku
eh kamsalan mu ba shine a ta ba
kun motsa local government ne what shega jiran lera ba mu da kamsala
to da yake masu iya magana na cewa idan an bi ta daga daga na kurya kasha kashi kuma dillalin wada shine ya san kudin jariri ko wane ne kansila kuma me yake aikin sa ga al'umma tabdijan ya zanta da wani tsohon kansila mai murabus akan wannan al'amari
sunana Abubakar Ma'azu wanda aka fi sani da Mojo tsohon speaker na karamar hukumar Gwale aikin kansila aiki ne dungurungun wanda yake al'umma suke tura shi domin ya wakilce su ya samu musu da abubuwan da idaci je kai kuduri ga abinda al'umma ta suke su ga abin da ake bukata ayi drainage ne makarantar islamiya ce annoba ta faru a wani guri ko wani abu makamanci haka da sauran abubuwa da ya shafi al'umma al'umma su gane cewa dan suka dauko abu su tafi gurin kansila shine matakin farko daga nan ya dauka ya tafi gurin chairman majalisar sada ko daga nan har ta tafi gurin gwamna kansila yana da muhimmanci wani ma bai san waye kansilan sa ba ya fita yayi zabe ko kuma bai san mamawa ya zaba ba kansila ka san shi shine matakin farko wanda zai kai ka duk irin wannan matakan da kake kallo wanda zai sada al'umma kuma da abin da suke bukata
to da fatan al'ummar sun ji kuma za su aje ƙwarya a gurbinta ku biyo mu wani makon idan Allah ya kai mu dan jin mu dauke da wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda
to me sauraro da fannin namu na tabdijan ne za mu rufe labulan shirin a wannan rana a madadin Nafi Salisu da taimakon Bahari Isa har ma da Amin Ahmad Abbas waɗanda su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum